من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بركن مده wannan maraice na asabar 12 ga watan sha'ban a shekara ta 1444 hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yayi daidai da 4 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin Kano in ba manta ba muna karatu cikin kitabur radai darasin mu na karshe mun tike da babu tahrimir rabibati wa ukhtil mar'ati da aka yau zamu tashi babi mai biye masa malai ce babun innamar rida'atu min al-maja'a babun da yake bayani akan cewa shayarwar da shari'a ta hana aure a sanadiyarta ita ce shayarwar da aka yi wa yaro daga yunwa ma'ana a lokacin da baya cin komai sai nono to wannan shayarwar ita ce take haramta aure tsakaninsa da shi da wanda ya shayar da shi da kuma dukkanin zuriya na rassan wanda ya shayar da shi ko gane akwai lokacin da yaro yana shan nono kuma yana cin wani abu a wannan lokaci dan mace ta shayar da shi babu haramci tsakaninsa da ita ko tsakaninsa da ƴaƴanta domin ba da nonon kadai ya dogara ba yana cin abinci amma idan a ce nono kadai yake sha kuma sai ta shayar da shi adadin shayarwar da shari'a ta tanada wata sanadiyar wannan babu aure tsakaninsa da ita babu aure tsakaninsa da dukkanin ƴaƴanta da jikokinta domin a wajensa kamar ƴan uwansa ne ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya an fahimci wannan da aka shayarwa dai wacce take haramta auratayya tana da sharuɗa tana da ka'ida ɗaya daga cikin sharuɗan minal maja'a ya zamo an sha nonon ne sakamakon yunwa ta wadda ba a cin komai sai nonon hadisi mai lamba ta 921 hadithu Aisha ta radiyallahu anha hadisin na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace dakala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam ya shigo wajena injina na Aisha وعندي رجل سيتدني دا وني متم قال سي النبي يتي يا عائشه يا كي عائشه من هذا واي ونا قلت نانا عائشه تتي سي نتي دا مايكي صلى الله عليه وسلم اخي من الرضاعه دان اوانا ني نشايروا قال سي النبي يتي يا عائشه يا كي عائشه انظرنا من اخوانكن كفرن كتنتنچه سوايه ɗan uwanku annabi ya bada ka'ida ga mamiya mana dukkanin mace to ta sani wanda za ta yi mu'amala da shi ya zamo muharraminta muharrami wanda babu shakka a ciki kai tsaye to in ya tabbata kuma namiji muharramin mace ne to babu laifi dan tayi mu'amala da shi miji ma bai isa ya hana wannan mu'amalar ba indai mu'amala ce wacce shari'a ta halatta bisa ga ka'idoji bisa ga iyakoki misali ne ya shiga gidanta ya gaisa da ita yayi hirar zumunci da ita ya kadaita da ita wannan duk shari'a ba ta hana ba saboda muharrami ne in aka ce muharrami ana nufin tahriman mu'abbadan muharrami haramci na har abada domin kalmar muharrami tana nufin wanda babu aure tsakaninsa da mace to wanda ba shi da babu aure tsakaninsa da mace iri biyu ne akwai tahriman mu'aqqatan ba za ka aure ta ba amma na dan wani lokaci kila kanin baban dan wan babanta ne ko dan kanin babanta kuma gashi tana aure da wani mijin kaga babu aure tsakanin sa da ita har me har sai dai ko in wannan mijin ya sake ta ko ya mutu to kaga taharimin sa anan taharimi ne muakkat na dan wani lokaci amma kanin babanta ne ko wan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wannan haramcin menene tahariman muabbadan babu haramci babu aure tsakanin sa da ita har abada ko kanin babarta ko wan babarta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya shi ma taharimin sa taharimi ne muabbad ko wanta wanda suke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya shi ma wannan taharimi ne muabbadan haramci ne na dindindin har abada to irin wannan haramcin shi ake nufi to irin wannan haramcin shi ne wanda wanda aka shayar da ku nono tare shi ma yana shiga karkashin sa da haka na Aisha dan uwanta na shayarwa yazo gidanta kuma ba tare da annabi ya sani ba ba tare da ta sanar da shi ba kuma ya shigo yana hira da ita saboda me saboda wannan halal ne yazo matarka kaninta yazo ya kebe da ita sai kace dan me wanta yazo ya kebe da ita sai kace dan me wan babanta kanin babanta sai kace dan me amma zaka ga wadansu mazan saboda jahilci da lusaranci don wannan ba kishi bane jahilci ne ya za ka kishi da kanin matarka uwarsu dai ubansu dai ko ubansu dai ko uwarsu da ba za ka kishi da ishi ba kwata kwata wannan babu magana kishi ya za ka kishi da kanin babanta akanta ko wan babanta akanta ko kanin babarta akanta ko babu kishi a wannan babu irin yadda ka san ba za ka yi kishi da me danta ba akanta amma wani za ka samu fa saboda lusaranci wai babban dan sa ba zai shiga wajen uwarsa ba wajen wa zai shiga shi kuma ya shiga wajen tasa uwar
ba da lada
ka raba zumunci kenan da haka akwai mutanen da ba a kishi da su kwata kwata to da haka wanda aka shayar da mace da shi shi ma irin haka ne to amma annabi bai sani bane shi yasa ya tambayi Aisha waye wannan ita kuma sai ta yi bayani abinda wannan yake nuna wa zai iya yiwa matarka tana da ƴan uwa baka ma san su ba zai iya yiwa matarka tana da wani muharrami amma baka ma san shi ba to irin haka ita kuma sai ta yi me sai ta yi bayani kai kuma kar kai nauyin baki ka tambaya wannan mijin yanzu da zai shigo ya ga matarsa da wani tsabar kishi shi bai tambaye ta ba bai san waye ba kuma ya hauke fushi to na me sai ka kwantar da kai ka tambaya wannan kuma waye a rashin tai ake barin arha kuma sannan a rashin tai karan bebe ya bata a rashin tai karan gauro ya kori bazawara
ba da lada
tunda abin da ake nema kenan wai matar falke ta haifi jaki abin nema ya samu to da haka dai mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk yana irin waɗannan mu'amalolin ne dan mu ya koyar da mu ko ba haka ba in dai annabi zai zama bai san wani daga cikin dangin matarsa ba kuma ya tadda shi a gida bai dau itace ba ka san dai yafi ka kishi yafi ka kuma kiyaye dokokin Allah amma yayi tambaya to kai ma haka ake so kai da haka Aisha kuma bata yi nauyin baki ba ta bada bayani wata matar yanzu da za a tambaye ta ita kuma to zargi na kake a me na fada kuma a ciki ba zancen zargi haƙƙi ne Allah ya dora min in bincika in tabbatar ba zargi bane ba to duk dai irin wannan matsalolin tana faruwa da ma'aurata ko shi namijin ko kuma ita matar da haka sai abu ka'ida ta addini sai a zauna lafiya da haka Aisha ta ce sai nace da shi dan uwana ne amma na shayarwa kala sai annabi yace ya Aisha ya ki Aisha unzurna ke da dukkan mata ƴan uwanki domin unzurna fi'ili amri ne li jama'atin niswa ga taron mata inda ita kadai yake nufi sai yace unzuri ki rinka kalla ke ki bincika ke ki rinka tantancewa ke waɗansu malaman suka ce yayi ba ta lamirin jam'i dan girmamawa ga mace domin a ka'ida ta addinin musulunci so da dama mace ana ba ta lamirin jam'i ko ita kadai ce kuma jam'in na maza dan me dan girmamawa dan mace ita kadai ma gayya ce dan ita ke tara gayyar da haka sau da dama akan ba ta lamirin jam'in maza dan girmamawa ba kwa ganin mala'iku da kansu da za su yi magana da matar annabi Ibrahim me suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti da mace kadai suke magana amma suka ce rahmatullahi rahmar Allah ce wa barakatuhu da albarkatunsa alaikum akanku ana nufin na nasaratu fa ita kadai ahlal baiti ya ku iyalan babban gida to haka annabi Musa yace da matarsa wa hal ataka hadithu Musa idra anaran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda ubangiji yace wa hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa bai zo maka ba idra anaran lokacin da ya ga wuta cikin dare a cikin daji kuma gashi yayi dimuwa ya rasa hanya gashi yana jin sanyi to kuma sai ya hango wuta to ita kuma wuta a daji alama ce ta cewa akwai mutane a gajan dan wuta ba za ta kunna kanta ba a daji sai dai wani ya kunna ta to daka annabi Musa lokacin tare da matarsa yake fa qala li ahlihi sai ya ce da matarsa umkuthu ku zauna anan kaga da lamirin jam'i na maza a madadin umkuthi ki zauna anan umkuthu ku zauna anan inni anastu naran ni na hango wuta la'alli atikum a madadin atiki lallai in naje wajen wutar tayu in zo muku bi qabasin da garwashin wuta wanda za ku ji dimi da shi aw ajidu 'alan nari hudan ko in tadda wanda zai nuna min hanya ta dimuwar da muke yi a wajen wutar an gane ko to haka nan mala'iku suka ce da matan annabi ko Allah kai dungurungun ma yace da matan annabi inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum da tahira ubangiji yace inna ma yuridu Allah daman Allah so yake li yudhhiba ankum ar-rijsa ya kauda dauda a tattare da ku da Aisha fa kada yake magana wa yutahhirakum kuma ya tsarkake ku da Aisha kada yake magana ta tahiran tsarkakewa an gane ko domin wannan ayar wasu malamai suka ce sakamakon kazafin da aka yi wa Aisha ne sai Allah ya wanke ta to kaga ita kadai ce kenan amma kuma ake bata lamirin me jami'i kuma na maza to da haka nan annabi yace unzurna ku duba dai ku taron mata wanda Aisha take wakilta ku yanzu a gaban annabi yake magana da ita a madadinku man ikhwanukunna suwaye ƴan uwanku wanda ya halatta su rinka shigowa gidajenku ko da mazanku ba su sani ba ku rinka tantance irin wannan to wannan ya tabbatar mana da cewa akwai namijin da zai iya shiga gidanka ba da izininka ba ba da izininka ba kamar wa wan matarka baban matarka kanin matarka wannan duk ba sai sun nemi izininka ba za su iya shigowa gidan amma idan matar ta san kai murdadde ne butsararre ne to a gaya ma dan a zauna lafiya amma ba wai dan in ta ce su shigo din tayi me ta saba wa Allah ba ta saba wa Allah ba domin anan inda laifi Aisha tayi annabi zai ce mata me karki sake me yasa ba a gaya mun ba to ko tunda annabi ya nuna ba laifi ba ai laifi ba to wannan yana nuna halacci har tashin alkiyama sai manzo Allah ya bada kaida yace fa inna marada'atu min almaja'ati domin ki sani ita shayarwar da ke haramta aure na dindindin tsakanin mace da miji min almaja'a ita ce shayarwar da aka yi ta sakamakon yunwa ma'ana lokacin da yaro baya shan komai ko baya cin komai sai me sai nono an gane ko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na shahadat wanda shine kitab na 52 babu shahadati alal ansabi war radail mustafidi haka ne babul waladu lil firash wa tawqi shubahat babin da yake magana akan da namiji ne tare kuma da yin taka tsantsan wajen gujewa shubaha kalmar al firash malamai sun fassara ta da fassara biyu wasu suka ce alfirashu miji ake nufi wasu suka ce alfirashu matar ake nufi tabbas a larabci akan ce da mace firash me yake nufi da firash shimfida saboda ita mace shimfidar miji ce abinda ake nufi da shimfidar miji ita take gyara masa shimfidar wata shimfidar ma ba dan matar ba da kai ba za ka same ta ba. Yanzu gado na amare ka taba ganin an yi wa goro, to me ya ja aka yi maka shi kai? Saboda ita matar madaukin ka baya hawan ka, ko gadan amarya kenan, madaukin sa baya hawan sa. Duk wanda kaga ya dauko gadan amarya to ba shine angon ba, wannan ita ce al'ada. To wannan yasa malamai suka ce mace ana ira kiranta da suna firash, kuma musamman wajen mu'amalar auratayya shi namiji sama yake mace a ƙasa. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Dibbun Nabawi ya kawo wata wani baitin waka na wani daga cikin Larabawa, yace idharumtuha kanat firashan yuqilluni wa inda faragi khadimun yatamallaku. Yace duk lokacin da na neme ta da mu'amala ta auratayya kanat firashan sai ta zama shimfida, mana ita tana ƙasa ni kuma ina daga sama. Yuqilluni tana dauke da ni, wa inda faragi yayin da na ida khadimun yatamallaku kuma sai ta zame mun mai hidima tana kai kawo. To kaga kanat firashan anan mace ake nufi. To amma zahirin babi da kuma zahirin hadisi da zamu karanta, al-firashul muji ake nufi. Kenan kaga a larabci ya halatta a kira muji da firashu, ya kuma halatta a kira mace ma da firashu. Me yasa aka kira muji da firash? Shimfida, saboda ba dan shi ba ita ma da ba ai mata gadan ba. Yanzu duk gatan budurwa ka taba ganin iyayenta sun shirya mata daki a gidansu da gado na angwanci na amarya, ita ma albarkacin miji ta samu gadan. Duk da gadan ana cewa nata ne, amma ba dan shi ba da ba ai mata ba, da haka kowa firashi ne. To da haka wannan babi zai karantar da mu cewa shi fada na mijin aure ne. Abinda wannan yake nufi, da za a samu mace tana da aure kuma tana yawon banza, to dan da ta dauko nawaye namijin ne, sai dai in bai yadda ba ya bi ka'idar da shari'a ta ce abu wajen ya kore wa kansa. An bayyana wannan, to shine ma'anar alwaladu lil firash, da namiji ne. Saboda lalacewar mutanen jahiliya a da ta kai su kwartanci a wajen su ba wai wani abun kunya bane. Mutum zai iya yin kwartanci da matar kai mata ciki kuma ba kunya ba tsoron Allah ya fito ya ce wallahi ni ne mata cikin dana ne a bani, su suna haka. To shine musulunci yazo ya raba wannan gaddamar, yace to daga yanzu duk mutumin da ya kwartanci da matar wani ya mata ciki to bai isa ya ce dan nasa bane, dan namijin ne. Sai dai in mijin ne ya ga bai yadda ba, to ga kaidojin da shari'a ta ce abi sai ya bi, sai ya kore wa kansa dan shikenan. An fahimci wannan? Hadisi mai lamba ta 922, hadithu Aisha, hadisin Nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda. Qalat Nana Aisha tace iktasama Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abd ibn Zam'ata fi gulamin. Sa'd dan Abi Waqqas da Abd dan Zam'a sun yi rigima fi gulamin game da wani yaro. Sa'd dan Abi Waqqas dai da muka sani ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, asharatul mubashsharuna bil janna, awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, shine farko wanda ya fara harbi da kibiya a wajen jihadi. Wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya masa. Sayyidina Ali yace ban taba ganin ko inji wanda Annabi yake ce masa na fanshe ka da babana da babata ba sai Sa'd. Shi Annabi shi ake gaya wa haka. Amma Sa'd ne a ranar yakin ko Uhud ne in ban manta ba ko Hunain, yana harbin kafirai da kibiya, Annabi yana ce da shi irmihim ya Sa'd fidaka abi wa ummi, harbasu ya Sa'd na fanshe ka da babana da babata. Kalimatun tashji'iyya, kalma ce ta karfafa gwiwa. To wannan dai Sa'd dan Abi Waqqas din da kuma Abd dan Zam'a, shi Abd dan Zam'a dan uwan na Sauda ce bintu Zam'a, Sauda kuma tana daga cikin matan Annabi, da haka dan uwanta ne, kaninta ne, uwa ɗaya uba ɗaya. To da Sa'd dan Abi Waqqas da Abd dan Zam'a suka yi rigima fi gulamin game da wani yaro, fa qala Sa'd, sai Sa'd yace hadha ya rasulullahi ibnu akhi Utba ibnu Abi Waqqas, kowa yana cewa yaron nasa ne. Sa'd yace ya ma'aikin Allah, wannan yaro da kake gani dan dan uwana ne, Utba dan Sa'd dan Abi Waqqas, Utba dan Abi Waqqas, mana shi Sa'd dan Abi Waqqas dan uwan nasa kuma Utba ibnu Abi Waqqas, da haka yace dan dan uwana ne. wannan yana nuna maka irin yadda sahabbai suke da zumunci sabanin mu a yau su rigima suke su dauki ƴaƴan ƴan uwansu su rike mu ko yau ba ma iyawa an gane ko da aka dan dan uwansa ne da aka zo fatu makka ya ga yaron sai ya caci mu yaron yace dan dan uwana ne ni ya kamata in rike shi to shi kuma ya sannan yace ahida ilayya annahu ibnuhu domin yayi mun wasiya cewa in nazo makka zan ga wani yaro me kama kaza dan wance to dan sa ne an gane ko dan sa ne saboda shi yayi kwartanci da uwar yaron ba matarsa bace matar wani ce amma yayi mata ciki ko baiwar wani ce amma yayi mata ciki kuma baiwar da shi ne ita din yana saduwa da ita da haka yana jin cewa dan nasa ne har ya gaya wa dan uwansa yace in ka je makka zaka ga yaro a wajen wance ka dauko min shi dana ne an gane ko da haka ko da yazo makka ya ga yaro ya caci kuma yaro ya dauke shi sai ya ce da annabi unzur ila shabihihi ya ma'aikin Allah kalli ma kamannin yaron mana ka gani mana yaron da ka ganshi zaka ga yayi kama da kwartan uwar tasa wa qala abdu ibn zam'a shi kuma abdu dan zam'a sai ya ce da annabi hadha akhi ni kuma wannan yaron dan uwana ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah walida ala firashi abi min walidatihi domin a shimfidar auren babana aka haife shi na kuyan gassa ne mana shi zam'a sirkin annabi baban sauda baban kuma abdu ibn zam'a yana da baiwa to ya mai da ita sadaka yana saduwa da ita to kuma baiwa tana fita yawan banza to shi kuma utuba anan ya same ta ya kwanta da ita to shine shi sa'adu yake cewa dan uwana ya gaya min shi yayi baiwa ciki da haka dan nasa ne shi kuma abdu dan zam'a yace a yaran baiwa babana ce ta haife shi kuma baban nawa yana saduwa da ita ya mai da ita sadaka da haka yanzu kaga kamar a matsayin matarsa take an gane ko to bari mu je yadda annabi zai raba gaddamar fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabihihi sai annabi ya kalli kamar yaran faraa shabahan bayyinan bi utba sai ku annabi ya ga yaron yayi kama 100% da kwartan shine Utba ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya kada baki yace huwa laka ya abdu kai abdu dan zam'a yaro naka ne dauki abinka sai annabi ya bada formula ya bada kaida sai yace alwaladu lil firashi domin shi da na wanda aka haifa a shimfidar sa ne idan miji ne nasa ne in uban gida ne ku yangarsa ce dan nasa ne don wannan shine asali sai manzo Allah ya ce walil ahiril hajar shi ko wanda yayi zina ko yayi kwartanci da mace sai dai ya dauki wulakanci da kaskanci ba za a bashi da ba wannan shine ma'ana al hajaru asali tsakanin sa da dan ko yana so a hana shi an gane ko wadansu malaman suka ce hajaru anan na dutse ne ma'ana a jefe shi musamman in ya taba aure kenan domin mutumin da ya taba aure ya zina me ake masa kashe shi da jifa to sannan sai manzo Allah ya ce wa hatajibi minhu ya saudatu bintu zam'a ke kuma sauda yar zam'a idan yaron nan ya shigo ki rinka sa hijabi a madadin ta zauna babu hijabi sai annabi ya ce ta rinka sa hijabi tare da fadan dan uwanta ne to amma da yake akwai me shubaha akwai shubaha da haka malamai suka ce anan annabi ya ce sauda ta rinka sa hijabi ne in yaron ya shigo gida saboda ana da kokwantan ba dan uwanta bane 100% dan kuyan gabbabanta ne amma kuma wanda kwarto yayi cikin ba babanta ne yayi cikin ba ina fata an gane kamar kai ne yanzu la kaddar Allah a gidanku sai babanka yaje ya kawo wani yaro yace dan sa ne kuma ba a san ya auri kwaddan ba to kage yanzu matan gidan ba za su mu'amalanci yaron da irin yadda za su mu'amalanci sauran ƴaƴan gidan na halal ba saboda akwai me shubaha tayu dan nan na halal ne tayu ba na halal bane an gane ko to wannan shine hukuncin me ruwaya Aisha tace falam tarahu saudatu qattu sauda tunda annabi yace ta kiyaye kanta daga wannan yaro ta rinka shiga hijabi da shamaki bata taba ganin sa ba da taji zai zo sai ta shiga daki ta rufe saboda mai tsantsar biyayya ga umarnin mijinta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka ake so kowace mace ta kasance idan mijinki ya sabi ki ka'ida da doka matukar ba Allah ya saba wa ba to ki masa biyayya ko a gaban gidansa ko a bayan gidansa domin wannan shine cikan nagartan mace fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah Allah yace matan kwarai qanitatun sune masu biyayya ga mazajensu hafizatun lilghaibi masu kiyaye dokokin mazan koda mazan ba su anan bima hafizallah domin amana ce da Allah ya danka musu ta siwa mazaje biyayya a irin wannan babi a ɗaya daga cikin tafsiran ita wannan aya kenan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari yabtar da wannan hadisi a cikin kitab na 34 shine kitabul buyu babi na 100 shine babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa itqihi hadisi mai lamba ta 923 hadithu abi huraira shine hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alwaladu li sahibil firashi da name shimfida ne ko kuma name mata ne idan mun fassara firash da ma'anar shimfida an gane ko wanda jam'in ta shine furush da Allah yace wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a to can ma furushin marfu'a malamai suka ce mata ake nufi da kuma waɗansu mataye marfu'a masu daraja sai Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'a mu ne waɗanda muka halicce su halitta ta musamman faja'alnahunna abkara muka yi su ƴan mata matar aljanna ba daga jaririya aka haife ta ba irin matar duniya ita a cikakkiyar budurwa aka yi ta da haka ita ba ta yi kwailantaka ba a ce kwaila ce a da ka san kwaila mai ban haushi ko wai ta zagi ubanka an jima ta tambaye ka kuɗi aka ba haushi yace ba wanda yake shan wahala irin saurayin kwaila saboda ita ba ta da hankali yanzu nan ita zage ka an jima kuma ta ce ban kuɗi to su matan aljanna babu kwailaye cikakkun mata aka yi su inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara sai Allah ya ce uruban atraba sannan ga su uruban jam'u aruba ma'ana wanda ba sa tsufa sannan atraban sa'annin juna matan aljanna dukkanin su shekarun su daya ba wacce ta girma wata daidai aka yi su saboda ka san yana daga cikin rigiman mata idan kana da mace sama da daya wani lokaci sai ai rashin sa'a uwar gidan ita ce karama amarya ita ce babba to yanzu za a girmama ita uwar gida sarautar mata amarya kuma ita ce babba a shekaru to yanzu a ce babba daka babu rigima a aljanna ta wata ta girma wata faja'alnahunna abkaran uruban atraba daka babu matsala to daka dai kalmar firash tana iya zuwa da ma'anar mace ko kuma wani abu to daka manzala yace alwaladu li sahibil firashi ita ma shi yaro namijin mata ne ko na mai matan ne ba na kwartanta ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari yabtada wannan hadisi a cikin kitab na 70-85 shine kitab al-fara'id babi na 18 shine babul walad lil firash an gane ko huratan kanat aw ama babul amal bi ilha'il qa'if al-walada babin da yake magana akan halaccin yin amfani da masu duba zuwa ga zanan hannu dan su tabbatar da da in ana rigima akan ba a san ubansa ba a da lokacin da babu na'ura ta tantancewa ta gwajin jini ta daukar kwayoyin halitta a gwada to mutanen da akwai wani ilimi da Allah ya ba su shine ilimin kallon zanen ƴan yatsu su ake kira da ashabul qiyafa ko ashabul qa'if ko ahlul qa'if masu kallon zanen hannu su tantance dangantakar mutane da ita wannan wata gogewa ce kwarewa ce lokacin da ba na'ura Allah ya bawa mutanen da dan su rayu cikin ilimi gwargwadon nasu da kuma fita daga cikin wasu rigingimu da ka iya faruwa irin wancan lokaci. Shi yasa ko da yaushe ina faɗa ina nanatawa mutanen da sun fi mutanen yanzu ilimi, saboda da komai natural ne, in bincike ne da kwakwalwa ake yi. Amma yanzu na'ura ce, yanzu likita bai isa ya zauna ya gaya maka komai ba sai ya tura ka scanning. Amma likitocin da alamomi ne kawai na kwakwalwa da yau da gobe da ka nuna za su gane cuta kaza ke damun ka. Ba sa bukata sai sun dora maka na'ura a kirji, amma za su ce ciwon nan ba na tashi bane, kuma za ka ga ba a tashin ba. Wani likita yake bani labari, shi irin masu yin alluran nan ce ta anesthesia mai dauke jin radadi da kaza da kaza in za a yi operation. Yace asalin wannan alluran ta mu mallan kan wayewa ya zo a yi kaza, ko kan akai ga a maida ita allura. Su mutanen da an za su yi maka operation din farko ita ce ake sa a jirge mutum kab sai ya fadi. Sun san jijiyar da take dauke pen a jikin dan adam. Yanzu misali a kasar Hausa ba ku san jirge kwarto ba, da an kama kwarto ai tsayar da shi ake a dauko itace a daki bayan sa sai ya fadi flat. To jirge kwarto, to wannan shine asalin anesthesia a da. Da sun bige ka ka fadi sai ai ma abin da za ai ma kanka tashi shikenan an gama. To yanzu da yawa daga cikin likitocin ba za su san inda jijiyar take ba sai da bincike sai da kaza kaza. Amma su mutanen da Allah ya ba su yanzu thumbprint wanda shine a madadin wancan qa'ib din na'ura take nunawa, amma da ido ba za su iya gane wannan zanen hannun na wancan da na wancan sun yi daya, dan haka akwai dangantakar jini a tsakanin su, ba sa ganewa da haka. An gane ko? Kuma dalilai na shari'a sun tabbatar da ilimin mutanen da yafi na yanzu. Duk da mu yanzu muna tinkaho da cewa ai muna da ilimi, duk su suka yi mana kwan suka kyankyashe mu yanzu albarkan muke ci. Shine Allah ya ce wala qad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida. Mun ba su abin da ku ba mu ba ku ba, mun ba ku abin da mun ba su ba, mun ba su abin da mun ba ku ba. Da haka in kwakwalwa ce ta su ta fita mu, in hangen nesa ne nasu yafi namu, in iya kere-keren ne ma nasu yafi namu. Duk wani kere-kere da ake yau a duniya in ka bi tarihin sa mutanen da suka sa danban su suka fara. Da haka mu yanzu kwafi muke yi, kwaikwayo muke yi. An gane ko? To da haka su waɗannan ahlul qa'ib su idan ana gaddama wani dan wani ne ko ba dan sa bane, da sun zo sun kalli hannuwa ko sun kalli kafafuwa sai su ce lallai ko akwai dangantakar jini a tsakanin su, jini ya hada su. An gane ko? Abin da yasa haka take faruwa shine wani lokaci zaka haifi dan da kwata-kwata bai kama da kai ba, bai kuma kama da uwarsa ba, kuma wallahi danka ne. Saboda ita kwayar halitta tana da yawa, wata bata tasiri sai in ta gamu da wata. To wata kwayoyin halittar na kamanni akwai su tun a zuriyar ku, kakanka na goma sha kaza kalarsa kaza ce. To amma sai kwayoyin halittar da suka biyo baya aka danna wannan kwayar halittar da za ta fito da kamanninsa. To ana nan wata rana sai kuma kwayar halittar ta samu wacce za ta taimaka mata sai kamannin su bayyana. Wata rana wani sahabi ya taba zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa yana zargin matarsa dan da ta haifa ba nasa bane. Sai Annabi ya ce me hujjarka? Sai ya ce hujjata shine ta haifi dan da bai yi kama da ni ba, bai yi kama da ita ba. Sai Annabi ya ce wace kama yayi, wace kala ce fatarsa? Sai ya ce chocolate kala ne, ni kuma fari ne, ita kuma fara ce, ni balarabe ne, ita balarabiya ce. Amma sai ta haifi hafkas wanda shi ba tsantsan fari ba. Sai Annabi ya ce kana da garken raƙuma? Zai masa misali na hankali, tunda shi balarabe ba yaran da yake fahimta irin na me na raƙumi, balaraban daji. Sai Annabi ya ce kana da raƙuma? Sai Annabi ya ce ƙwarai. Sai balaraban ya ce ina da raƙuma. Sai ya ce ya kamannin su yake? Yace kamannin su kaza ne. Yace to a cikin ƴaƴan su ba mai kala kaza? Yace eh ƙwarai akwai. Sai yace to ya akai aka samu? Sai yace ai tayu tsatso ne ya ja su. A cikin kakannin akwai mai wannan kalar? Sai yace to ai kai ma tayu tsatso ne ya ja danka, a cikin kakanninka akwai mai wannan kalar. Shikenan sai ya fahimta, sai Annabi ya raba gaddama. Da haka mu gane cewa ba ko da yaushe sai ɗaya yayi kama da mu ba. Wani lokaci sai ya kama da uwar bai kama da uban ba, wani lokaci ya kama da uba bai kama da uwar ba, wani lokaci kuma bai yi kama da dukkaninsu ba. da haka wannan kadai ba ta zama hujjar da zaka kore wa kanka me da to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amfani da kimiya da fasaha ta lokacin sa wajen tabbatar da me da kamar yanzu ne in rigima ta kicinyewa tsakanin miji da mata ana gaddamar mijin yana ba dan sa bane ita kuma tana wallahi dan sa ne to ba laifi in an je an yi bincike na kwayoyin halitta a asibiti shine daidai da wancan qa'ib din a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 924 hadithu aisha hadisin aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawm wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo waje na inji aisha wa huwa masrurun yana ta farin ciki saboda me saboda wani abu ne da ya dade yana ciwo annabi tuwa a ƙwarya yau Allah ya warware masa shi da haka sai ya shiga farin ciki asali zaidu dan harisata bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana son sa saboda wata bajinta da ya taba yi wa annabi shi asali zaidu khadija ce matar annabi ta je gidansu wajen wani baffanta yayi tafiya ya dawo sai ta je masa sannu da zuwa yana ganinta shi kuma ya taho da bayi guda biyu to sai ya ce da ita dauki ɗaya daga cikin bayin nan na baki a matsayin tsaraba to wannan bawan shine zaidu sai nana khadija ta dauko shi sai ta taho da shi gidan annabi gidan mijinta kenan ita kuma tana zuwa sai ta ce wa annabi na baka shi to shi kuma annabi a kyakkyawar dabi'arsa da halayyarsa idan kaga bawansa a gidansa da ƴaƴansa baka bambancewa yadda yake wa ƴaƴansa haka yake wa bayinsa to shi kuma zaidu asalinsa kamo shi akai daga garin su irin masu zuwa kaman bayi suka kama shi suka taho da shi maka suka sayar to shine baffan khadija din ya siya to zaidu da yazo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kyakkyawar dabi'a ya ga kyakkyawar halayya kyakkyawar ruko rukon da ko iyayensa ba sai masa irin sa to ana nan sai baban zaidu ya ji labari dan sa yana waje kaza wajen wani mutum a matsayin bawa da haka da baban zaidu da kanin babansa suka sai da kadarorin su masu girma na kudi da yawa suka taho dan su zo su fanshi dan su suka zo kofar gidan annabi suka yi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana fitowa suka gabatar da kansu mu ne wane ni ne wane wannan baban zaidu ne dan da yake wajen ka bawa wannan kuma kanina ne sai annabi ya ce to me ke tafi da ku suka ce zuwa muka yi mu fanshi dan mu ka fadi ko nawa ne kudin sa zamu biya ka mu karbi kayan mu sai annabi ya ce a wannan ai yazo da sauki zaidu dai sai annabi ya ce a kirawo shi sai aka kirawo shi zaidu yana fitowa sai annabi ya nuna masa su ya ce zaidu waye wannan ya ce babana ne waye wannan ya ce kanin sa ne sai ya ce to kaji abin da suka zo sun zo ne da kudi wai za su fanshe ka daga waje na to amma in kana son tafiya da iyayenka ku yi tafiya ku bana bukata ko si sun ku zaidu ya tsaya ya kalli babansa ya kalli kawunsa ya kalli annabi ya ce gaskiya ni ba zan tafi ba naga wajen zama da baban da kanin baban suka yi mamaki kai yaro yanzu ka gomma ce ka zauna inda za a kira ka da suna bawa akan ka tafi wajen iyayenka ya ce eh na yadda to wannan bajintar da zaidu yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa annabi yana kaunarsa sosai lokacin da zaidu zai yi aure annabi ne ya nema masa mata kuma annabi dan kaunar da yake wa zaidu shi kuma sai ya bashi kuyangar da ita kadaiya gada a wajen babansa ita ce nana suwaibatul aslamiya suwaiba ita ce baiwar da annabi ya gada a wajen babansa kadai kuma tana cikin waɗanda suka goye annabi yana yaro suka raine shi to annabi yana santa da haka da zaidu ya isa aure sai annabi ya hada shi da suwaiba masoyi ya hada shi da me masoyiyarsa to annabi yana son su sai suka haifi yaro sunansa Usama dan Zaidu Usama bai yi kama da babansa ba bai yi kama da babarsa ba kaunar da annabi yake wa Zaidu yake wa Suwaiba sai kaunar ta dawo kan Usama shi yasa ake masa kirari a ce hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah masoyin annabi dan masoyin annabi shi Usama tare suka yi yarinta da Sayyidina Al-Hasan jikan annabi na fari dan na Fatima mana jikansa wajen Fatima kenan annabi yana daukar su su biye ne musu wasa irin abin nan na NB na gaishe ku amma ba tagwaye bane kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabu Fadailus Sahaba annabi yakan dauke su yana musu yaccafiya yana jefa su sama yana cafewa su biyin yana cewa Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so yaran nan su bi dan nima ina son su to sai ka san gulma asali ta samu da tsayi gumi lokacin da Usama ya fara tashi duk wanda yaga Usama bai kama da ubansa ba bai kama da uwarsa ba to sai ake rade raden anya ko wannan yaran dan halal ne to wannan magana ta zo kunnan annabi tana bata masa rai amma annabi ba abin da ya iya cewa ya shiru shi dai manzo Allah baya kokonto ko shakka ko zargi akan waɗannan bayin Allah amma wannan magana kuma da ake faɗa ta bayan fage tana bata masa rai to sai Allah ya so ya wanke maganar ta hanyar abin da su mutanen Laraba a lokacin suka yadda da shi shine wannan binciken na likitocin zamanin su masu kallon zanen hannu dan su tabbatar da da ga ubansa ko uwarsa ko su kore an gane ko to shine na Aisha take cewa wata rana annabi ya shigo gidana cike da farin ciki cike da fara'a fa kala sai ya ce da ni ya Aisha ya ke Aishatu alam tara shin baki sani ba abin nufi na san baki sani ba to tsaya in sanar da ke domin ita alam tara tana nufin baka sani ba shi kuma sani iri bi ne ko sani na gani da ido shine ar-ru'ya al-basariyya ko kuma sani na zuciya shine ar-ru'ya al-qalbiyya ido yana gani zuciya ma tana gani abinda zai yi ka ganshi in aka ce baka gani ba to ana nufin ganin ido amma abinda an san baka zo lokacin sa ba zai yi ka ganshi ba to in aka ce baka gani ba me ake nufi baka sani ba gani na zuciya ake nufi anan ba gani na ido ba da Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin hadi zuwa karshen aya yana nufin baka gani ba to zai yi ka gani ne ai ba za ka gani ba da haka bi ma'ana alam ta alam an gane ko to da haka manzo Allah ya ce alam tara ke Aisha baki sani bane anna mujazziran cewa mujazzir al-mudliji dan kabilar banu mudlij shine likitan da yake duban hannu dan ya tantance zanen hannu tsakanin mutane mabambanta to wata rana da khala annabi yana zaune sai shi wannan likitan yazo inda annabi yake to a lokacin wata hikimar Allah Zaidu da Usama duk sun zo wajen annabi sai suka kama bacci da suka kama bacci sai annabi ya dauki katan bargo sai ya rufe su ba abin da yake fitowa a jikin su sai kafafuwan su amma kawukansu duk a rufe ne ba a san su waye ba sai shi annabi da ya lulluba musu mayafi to shi wannan likitan yana shigowa wajen annabi fara'a Usama ta wa Zaidan sai ya ga kafafuwan su kafar Usama da kafar Zaidu an gane ko wa alaihima qatifatun qad ghattaya ru'usahuma alilliba da su akwai makeken bargo ya rufe musu kai dan haka kafafuwan su kawai ya gani wa badat aqdamuhuma kafafuwan su sune a waje fa kala sai ya tsaya ya kalli kafafuwan bai fa san masu kafafuwan ba kamar kai ne yanzu ka turo kafar ka amma kai kana daga daki a kalli kafar kaga ai ba dole a san me kafar ba kai da wani sai kuka turo kafafuwan ku tasa da taka amma gangar jikin taku tana boye to kamar haka ne da haka da yazo shi wannan likitan da yazo kawai sai ya kalli kafafuwan fa kala sai yace inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd yace lalle waɗannan kafafuwan masu su suna da alakar jini da juna shashin su daga shashi yake to yanzu ba magana ta kare ba kamar kai ne yanzu kake shakka akan danka sai a ce to a tafi likita asibiti aje ai gwajin kwaya halitta ana yin gwajin kwaya halitta sai likita yace danka ne kana da wani sauran shakka baka da wata sauran shakka magana ta kare to wannan abin da wannan likitan ya faɗa sai ya wanke wa annabi zuciyarsa sai ya sa annabi yake ta farin ciki saboda ba a gaban annabi kadai akai ba a gaban sauran mutane da aka rade radin yanzu za su shiga gari gulmar za ta shiga gari za ta je ta wanke waccan daudar an gane ko to da aka wannan shi ya sa malaman musulunci suka ce idan akai kikikaka akan yaro uba yana cewa ba nasa bane uwa tana cewa nasa ne to ana iya zuwa asibiti ayi gwajin kwayar halitta an gane ko domin akwai kwayar halittar da wani baya kama da ta wani sai in akwai dangantakar jini tsakani in dai babu dangantakar jini to ba za a samu daidaito tsakanin taka da ta wani ba an gane ko to irin wannan ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 85 shine kitabul fara'id babun al-qa'ib shine babi na 31 babu qadara babu qadari ma tastahiqquhu al-bikru was-sayyibu min iqamati zawji indaha aqiba az-zafafi babin da yake bayani akan iya gurgudan kwanakin da budurwa ta cancanci ai mata ko bazawara bayan an daura aure an tare idan mutun ya auri budurwa kuma yana da wasu matan to kwana nawa zai mata kafin a koma raban kwana da sauran matan shine wannan babin zai karantar da mu haka idan mutun ya auri bazawara alhalin yana da wata matar amma ta biyin ma bazawara ce to ita kuma kwana nawa zai mata kafin a koma raban kwana duk musulunci ya tanada haka dan me dan gudun abin nan dan gudun rigima kuma dan a samu maslaha kar a zalunci kowa hadisi mai lamba ta 925 hadisu Anas hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kale yace min sunnati yana daga sunna idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra idan mutun ya auri budurwa ala sayyibi ya hada ta da matar gidan wacce ita tuni ta zama bazawara ma'ana tuni ta dade da aure aqama indaha sab'an budurwa sai ya mata kwana 7 kafin ya koma zuwa ga 1 kafin a komo raban kwana kuma daidai da daidai wa qassama daga baya kuma sai a dawo a raba wa idza tazawwaja sayyiba ala al-bikri idan kuma budurwa ya auro idan kuma bazawara ya auro ya hada da matar gidan wacce ita auren tun saurayi da budurwa ne ko ma ba hakan bane aqama indaha thalathan to ita kuma bazawara sai an mata kwana 3 thumma qasama sannan kuma a ci gaba da raban kwana an fahimci wannan ma'ana dai duk mutum idan yayi aure sai an duba waye aura in budurwa ce sai yayi kwana 7 a wajenta kafin a yi me kafin a dawo a raba musu kwana daidai da sauran matan in kuma bazawara ce sai yayi kwana 3 kafin a dawo a yi me a raba musu daidai da sauran matan ta fuskar kwanaki akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito ya fitar da wannan hadisi me hikimar bambantawar wasu malamai suka ce kawai hukunci ne na shari'a ba wata hikima wacce ta fito a fili duk abin da za a faɗa sai dai kintace da hasashe amma Allah da ma'aiki ba su faɗi hikima ba kawai haka aka yi hukunci da haka kawai ka karɓa ka bi ko matarka tana so ko ba ta so kai ma ko kana so ko ba ka so haka ne dalikum hukumullahi ya hukumu bainakum akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 67 shine kitabun nikah babi na 101 shine babun idza tazawwaja sayyiba ala al-bikri babun al-qasmu bayna az-zawjat babun da yake bayani akan raban kwana tsakanin mata idan mace ta wuce daya ta zama biyu ko uku ko hudu to dole akwai hukunci na raban kwana an gane ko haka muke fassara mu ce raban kwana haka aka gada iyaye da kakanni a faɗi raban kwana amma ba wai dan sharadi bane dole sai in kwana za a raba ana iya raba awoyi ma an gane ko domin akwai mutumin da shi kwata-kwata baya kwana a gidansa sana'arsa ba ta bari ya kwana a gida idan mai gadi ne ko ma'aikacin kamfani ne kullun night yake yi ko kuma mai aiki ne wanda shi dai aikinsa na dare ne to kaga maganar kwana babu ita shi sai dai a ce raban me raban wuni to wunin ma za a iya sake kasa shi a ce to awa 6 a can awa 6 a can shari'a ta ba da wuka da nama a hannun magidanta da matan duk abin da suka sasanta a tsakaninsu shikenan amma dai saboda mafi yawa kwanan ake rabawa shi yasa kalmar raban kwana tafi me tafi yawa aka fi sanin ta sama da a ce raban wuni ko a ce raban awoyi ko a ce raban watanni ko a ce raban shekara tare da dukkanin hakan ya halatta inda za a yi da haka dai babin da yake magana akan haka wa bayanu anna sunnata ko wa bayani anna sunnata da kuma bayanin cewa yadda sunna ta zo an takuna li kulli wahidatin lailatun ma yawmiha in raban kwana za a yi to kowace da kwana da wunin ake bata in cikakken kwana ne to da kwanan da wunin an gane ko hadisi mai lamba ta 926 hadisu Aisha hadisin da uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda qalat na Aisha tace kuntu agaru alallahi wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace na kasance ina kishi da matan da suke zuwa su ce suna son annabi ai haka ne ko duk macen da za ta zo tace tana son mijinki ai dole ki kishi sai dai in baki son mijin to amma ya kika iya sai dai ki ta kishin kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai namiji kamar sa ne duk duniya haka ai dole mata su yi ta cewa suna so sai dai wace Allah bai ba ba sai ta dau dangana ta dau hakuri to haka nan duk mutumin da Allah madaukin sarki ya masa wata baiwa to fa sai yayi hakuri da me da mata sai yayi hakuri da su da yawan mata suna son baiwa in sun ganta tare da namiji wani basarake ne haka mata za su yi ta kai kansu suna son auren saraki wani mai mulki ne wani mai kuɗi ne wani mai ilimi ne wani kuma kyakkyawa ne zizariran hanci ne da shi amma ba ko sisi sai hancin to haka zaka yi ta fama yake ta hakuri da ka Aisha tace ina jin haushi in ji mace wai ta zo ta ce tana son annabi to haka kai ma sai kai hakuri matar ka in kaga tana zunkure-zunkuren baki me faru ta ki magana nan ku karshe wata ce ta ji ta kira ka ai dole ta ji ba dadi sai ai hakuri to da ka nana Aisha tace na kasance ina kishi da matan da suke bawa annabi kansu ma na suke cewa suna son sa wa aqulu sai in ce irin kishin nan na mata atahibul mar'atu nafsaha wai yanzu ita mace ko kunya ma bata ji sai ta zo ta ce wani wai tana son namiji asan mata suna irin wannan barazana ko kuma koda ita ce fa ita ma za ta iya cewa tana son wai kawai mace sai ta zo ta ce wani ma tana son namiji Allah ya kiyaye irin abin nan ana so ana kaiwa kasuwa ko Aisha tace falamma anzalallahu ta'ala yayin da Allah mai girma da daukaka ya saukar da aya turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha ka kusanto da wacce kake so daga cikin su ka nesanta wacce kake so daga cikin su mana shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai wajabta masa rabon kwana a gidansa ba wannan yana daga cikin kususiyar annabi abinda yake banta da shi sabanin sauran mutane kai kowaye kai in kana da mace sama da daya to dole ne kai musu adalci ka raba musu kwana daidai da daidai amma shi annabi Allah bai ce masa haka ba Allah ya ce duk wacce kake so ka tare a ɗakin ta tare duk wacce baka son zuwa ɗakin ta kar ka je me yasa aka yi masa haka saboda an yadda da adalcin sa ba zai yi zalunci ba irin abin nan ne na wai a gwada halinka kaga idan an zo ne za a yi rabo a ce to ɗebi mu gani ai gwada hali ne in an san mugu ne kai ba za a ce ɗebi mu gani ba an san wawashewa za kai to in ana kyautata maka hankali ne sai a ce to ɗebi mu gani to an san ba za ka ɗebi ciki sama da cikin tafin hannunka ba in ka ɗebi ma kaɗan sai a ce to ɗan ƙara mana to manzo Allah Allah ya gamsu da cewa adali ne ba zai zalunci kowa ba shi yasa za ku ga a wajen aure annabi ba a wajabta masa sharadin waliyi ba ko kai waye a duniya in zaka auri mace duk kasawar iyayenta duk matsayinka sai ka je ka nema a wajen su sai sun zo a matsayin waliyai me amfanin waliyi a wajen mace a yayin aure shine dan a tsare mata haƙi kar miji ya cuce ta shi yasa kowa aka ce kare auri mace sai da waliyi amma shi annabi babu wannan duk wani gata da uba zai wa yarsa annabi ya fi shi shi yasa Allah ya ce da kaga mace kana so kawai ka aure ta daga baya a ga ya waliyin domin ita walittakar aidan a kare haƙi ne to kai ku kafi kowa kare haƙi annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi kowane mu'mini tsarewa mu'minin haƙi da yanci sallallahu alaihi wasallam to da haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai shar'anta masa rabon kwana ba saboda ya gamsuwa da adalcin sa amma kai ku yanzu aka ce zabuwar ta kake so in ka tare a ɗakin wata sai mu hadiya bayyana baka fito ba saboda zalunci to da haka shi yasa aka sa maka ka'idar kai adalci kar ka zalunci wata akan wata fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqa kar ka tare a wajen wata kamar wata ita kamar ratayayyen riga ita baka dauka ka sa ba ita kuma baka bayar ba Ubangiji yace wa man ibtagaita wacce kaso din mimman azalta da wacce kabari fala junaha alayka baka da laifi dan ka tare dakin wata kake zuwa dakin wata Allah yace kai baka laifi ba to kuma annabi bai taba fifita wata akan wata ba duk da wannan damar da aka bashi daman dalilin da yasa aka bashi damar kenan an gamsu da bai zai yi me ba zai yi zalunci ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani ba ma guje yace da annabi ya adalci lokacin annabi yana rabo annabi ya tsaya ya kalle shi yace wai hak tir da kai man ya adil idza lam adil wa zai adalci in ni ban yi ba ai akwai kalmar da in ka fade ta akwai wajen da bai dace ka fade ta ba yanzu duk wani a duniya ka iya ce masa wani kai adalci amma annabi ai cin fuska ce ka kalli annabi ka ce masa ya adalci yo ta yaya aka san adalci ba dan shi ba ai ba dan shi ba ma da ba a san adalci ba adalcin sa shi ya nuna wa mutane suka san ashe ma akwai adalci ashe ma akwai wani abu sunan sa adalci sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aya tana cikin suratul azab aisha tace tunda naga haka qultu sai nace da annabi ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka wallahi ni kan na lura ubangijin ka duk abin da kake so gaggautawa yake ya halatta ma mana yanzu aisha kishin ta ya saukaka yanzu ta yi saranda matan da suke zuwa suke cewa annabi suna son sa in annabin yana son su tuni Allah zai ce aure su saboda shi Allah ba abin da yake so sama da abin da annabi yake so duk abin da annabi yake so Allah yana so an gane ko saboda me saboda shi ma annabi ya so duk abin da Allah yake so kaida ce yayi masa shi ma yayi maki aufu bi ahdi ufi bi ahdikum fadhkuruni azkurkum in kaiwa Allah shi zai ma amma mutakar ka kiyo Allah to zai barka da kayan ka kai kuma sai barka da naka aikin sai ya jika amma duk abin da Allah yake so kaso to kai ma duk abin da kake so sai Allah ya so duk abin da kake so sai Allah ya tsare maka shi kamar yadda shi ma duk abin da yake so ka tsare masa shi amma Allah baya son abu kai to kai ta yaya zaka so abu kuma abin ya yiwu ba zai yiwu ba saboda baka yi wa Allah kara ba baka cika masa sharadin sa da kaidojin sa ba da ka Aisha tace na gane duk abin da kake so Allah ka yana so da haka ni yanzu na dai nayi saranda yanzu bazan tsaya ina bata lokaci ba dan na san in kana so zai ce ka aura kuma in ka aura magana ta kare kishi ya kare wannan shine karshen darasin mu a yau kuma daman mun tar da karshen babi malai ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da hadisin cikin kitab na 65 shine kitabut tafsir babi na 33 shine suratul ahzabi ba sura kai ta 33 shi tace suratul azab babi na 7 shine babun qauluhu turji man tasha'u minhun wa tu'u ilayka man tasha abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
da farko ana sanar da ƴan uwa cewa wannan ita ce asabar din ƙarshen wata ma'ana duk da mun wuce ƙarshen watan kenan ko wacce ita ce ake karɓar taimako dan sanya mai a inji na wannan masallaci a yayin gudanar da karatu da fata Allah ya bada ikon taimakawa abu na biyu yau ba za mu amsa tambayoyi ba sai dai za mu karanta sakonnin waɗanda suka bada gudunmawa ta program ma'ana ayyuka na gidauniyar arisala wanda za mu gudanar ko muka saba gudanarwa a lokutan azumi kama da yin kunu na buɗe baki da gidajen gyaran hali da yin kaya na sallah ga marayu da masu karamin ƙarfi da dai abubuwa makamantan wannan wanda idan ba a manta ba duk irin lokaci makamancin wannan daman mukan yi irin wannan ƙware-ƙware gidauniya don samun ladan na bai ɗaya wajen gudanar da wannan wanda yana daga cikin ayyukan da ake yi kamar yadda aka sani belin masu karamin beli daga gidajen gyaran hali don su zo su yi azumi a waje cikin ƴanci tare da iyalansu to Allah cikin hikimarsa daga sati biyu da suka wuce ina jin da muka tunatar muka yi bayani ina jin ko dai daga nan muka fara bayanin zuwa kofar wambai ko a kofar wambai to a wancan lokaci tabbas mutane sun amsa kira daidai gwargwado daga cikin waɗanda suka amsa kira suka ba da babban dunkuli akwai wannan sojan ruwa da nake gaya muku wanda yake aiki a Lagos wanda duk da bamu taba ganin juna ba amma dai abubuwa na alkhairi duk lokacin da muka tallata irin haka baya kasa a guyewa yakan kawo gudunmawar sa wanda na fada cewa kafin ma mu fara bude gidauniyar na neman tallafin ya turo mana da turmin atamfa guda 30 a matsayin gudunmawar sa to ko da yaji kuma mun bude gudunmawar ko neman gudunmawar a shekaran jiya ya saka mana miliyan 1 a asusun mu na gidauniya a risala tare da cewa kuma insha Allah zai sake sa wani abun a ranar litinin mai zuwa to muna fadar wannan na farko dan su ji amanar ta su ta isa na biyu kuma dan ayi musu addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma ya sa ya dauka a gidan aljanna
amin
akwai Hajiya Suwaiba mutuniyar jihar Katsina ce da ita da mai gidanta mazauna America wanda ita ma ta turo da 30,000 tace a sa mata a gidauniyar Arisala Foundation to ita ma Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba Allah ya biya bukata
amin
sannan akwai wanda nace a koma asusun a dauko mun sunayen su domin mutanen suna da yawa su ma duk zamu kira a gurguje kowanne a ƙarshe mu hada cikin addu'a ta Allah ya biya wa kowa da kowa bukatun sa na alkhairi
amin
na farko akwai Sharafuddini dan wawo Aminu ya sa 5,000 akwai Ahmad Shahid Abdurrashid ya sa 20,000 akwai Ali Muhammad Bukar ya sa 2,500 akwai Ilyas Yusuf ya sa 1,000 akwai Sulaiman ya sa 400 akwai Salisu Muhammad Atiku ya sa 5,000 akwai wani kuma ta POS ya shigo 500 akwai Hamza Abubakar Yunus 500 akwai Isiyaku Makeri non ko menene non Isa shi ma ya sa 5,000 akwai Zainab Abubakar ta sa 1,000 akwai Hassan Adamu ya sa 2,000 akwai Muhammad Isa ya sa 200 akwai Umar Babagana ya sa 5,000 akwai Maryam Ahmad ta sa 1,000 akwai Mustafa Abdullahi 1,500 akwai Umayya Aliyu Yusha ya sa ko ta sa 5,000 akwai Abba Biliya ya sa 2,000 akwai Yusuf Haruna Musa 500 akwai ta POS 1,000 akwai Muhammad Ibrahim Abdul Karim 2,000 akwai Muhammad Adam 5,000 akwai Sa'idu Salisu 200 akwai Hashim Musa Ilyasu 500 akwai Asma'u Kofa 5,000 akwai Abdullahi Salih Husaini 1,000 akwai Muhammad Sharif 1,000 akwai Aisha Yusuf 1,000 akwai Ibrahim Yusuf 100 akwai Yakubu Abdul Majid Ismail 5,000 akwai Service Limited mana da account din company kenan shi ma 500 akwai Umar Abdullahi 200 akwai Abubakar Sani Shanono 400 akwai Awalu Adam 5,000 akwai Hawa'u Ahmad Saleh 1,000 akwai Sumayya Muhammad Usman 500 akwai Rabi'u Abdullahi Muhammad 2,000 akwai Muhammad Aliyu 200 to da 5 ko dai 2,500 akwai Jamilu Husaini Kanki 500 akwai Amir Usabu ko Usabani 3,000 akwai Dangama Haulage Limited company ne 50,000 akwai APPA to ban sani ba company ne ko wani wallet ne 1,000 akwai Naziru Usman 1,000 akwai Shamsu Abdullahi 1,000 wannan dai shine abin da su masu kula da account din suka rubuto mun na alat da suka gani fatan mu Allah ya saka wa kowa da alkhairi
amin
Allah ya biya wa kowa da kowa bukatunsa na alkhairi
amin
Allah ya sa dukkaninmu baki daya mu yi tarayya cikin ladan kuma Allah ya sa hakan ya zama sanadiyar tsiranmu. Allah madaukakin sarki ya yayi mana dukkanin kuncin rayuwa da muke ciki ya biya mana kuma dukkanin bukatunmu na alkhairi na daidaikunmu da na baki dayanmu. Yayin uwa masu albarka, kiraye kiraye yayi yawa daga jahohi makota game da sha'anin siyasa. Akwai rikita-rikita da yawa a jahohi makota, musamman jahohin da zaka tarar akwai musulmi da wanda ba musulmi ba a cikin su. To abin da zai baka takeici ya baka haushi, zaka samu wasu ƴan takara sun hada kai yanzu da arna dan kawai jam'iyya ta raba su da ƴan uwansu musulmi, suna so sai sun kai musulmin ƙasa. Alhalin siyasar mu ta kwanan nan ta canja salo, yanzu ba jam'iyya ake ba, me ake yi? Addini ake yi. Siyasar mu yanzu ta koma ta addini. Garin da arna da musulmi ne to gwarawa ake, garin da kuma musulmi da musulmi ne darjewa ake. Da haka dai muna kira, domin waɗansu abubuwa na ƴan siyasa suna da sarƙaƙiya, ban fiye yadda da labarin ɗan siyasa akan ɗan uwansa ɗan siyasa ba, saboda suna yi wa junansu ƙarancin adalci. To amma dai muna kira kira na bai ɗaya da dukkaninmu mu haɗu mu ji tsoron Allah, mu sani zaɓen nan amana ce, kuma mu sani babu wani abu da ya kai ƙimar addininmu ko menene shi. Duk abin da ɗan siyasa zai zo ya yi maka, in zai wulaƙanta maka addini, aikin banza ne. Da haka mu kimanta addininmu, mu girmama addininmu, mu zaɓi mutanen da muka fi kyautata musu zato da addini, kyautata musu zato da mutunci, kyautata musu zato da girmama masu girma. Amma kada mu zaɓi mutanen da ko dai maƙiyan addininmu ne 100%, ma'ana arna kenan, ko kuma waɗanda kwata-kwata addinin bai da ƙima a idonsu, ma'abuta addinin ba su da daraja a wajensu, addinin bai wuce su gaya masa duk maganar da ta fito daga bakinsu ba, waɗannan mutane ba abin ka zaɓe su ba ne ba. Domin baka girmama Allah ba ta yadda ka fifita waɗanda ba su girmama shi ba akan wanda suke girmama shi. Mu fi dagewa da addu'a kodayaushe akan Allah ya mana kyakkyawan zaɓi. Mu fi dagewa da addu'a akan Allah ya zaɓa mana mutane nagari sama da dukkanin wata makauniyar soyayya da wata makauniyar ƙauna da za mu yi wani ɗan siyasa. Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi zaɓe mai zuwa lafiya, a gama lafiya, kuma Allah ka taimaki waɗanda suke nagartattu a duk inda suke. Ka taimaki masu taimakon addininka, masu mutunta addininka, masu mutunta bayinka da ka mutunta. Allah ka taimaki musulunci da musulmi akan duk wanda ba shi ba. Yayin uwa masu albarka, wannan shine darasinmu na ƙarshe a wannan majalisi a yau. Daga shi kuma mun tafi hutu sai Allah ya kai mu bayan ƙaramar sallah. Sati mai zuwa kamar yadda kuka sani ranar zaɓe ce, da haka babu karatu. To abin da zai biyo baya kuma shikenan, mu saɓe da hutu baki ɗaya. Amma sauran majalisai insha Allah za mu yi karatu, za mu yi na litin a talata, za mu yi na laraba, za mu yi na alhamis. Kuma kowanne darasi idan muka yi shi to daga shi kuma insha Allah mun rufe sai bayan sallah. Ga waɗanda suke zuwa daga nesa da kuma waɗanda za su ji mu daga kafafen sadarwa, to dai wannan shi ne. Allah maɗaukakin sarki ka sa da mu za a yi wannan azumi mai albarka. Allah ka azurta mu da riskar wannan wata mai albarka. Kuma Allah ka ba mu ikon mu azumce shi da rai da lafiya. Kuma Allah in mun azumce shi ka sa muna daga cikin bayin da za ka karɓawa, ka sa muna daga cikin bayin da za ka ‘yanta. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.